الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
حسبك. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعمكو بركة دوانا لوكسي دا تعرض بشارة دا شقاوانا وطا مي الفرما مي البركة وطا رمضان ونديو مكا شقا دا يدكسكين وطا قوانكينسا. Kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu cikin waɗanda za su dace da aikin kirki a cikinsa. Allah muke roƙo ya karɓi ayyukan da za mu aikata, karɓa da za ta haifar mana da sakamako mai kyau, shi ne kuma shiga aljanna. Allah subhanahu wa ta'ala ya lullube mu da rahamarsa. Allah ya gafarta mana zunubanmu. A yau cikin ikon Allah ɗin wannan wuni kamar da na ambata ranar Alhamis ɗaya ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1436 ta hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya kaddara mu saki haduwa kamar yadda muka rabu shekarar da ta gabata a irin wannan wata din, yayin da muka karanta abinda Allah subhanahu wataala ya yassare na ayoyi da bayanin ayoyin wanda malamai suka yi don kokarin fahimtar littafin Allah subhanahu wataala da neman shiriya daga cikinsa. Gashi kamar yan kwanaki ne kadan muka yi sallama a shekarar da ta gabata, Allah ya saki dawo da mu wani watan Ramadan din. Wannan kwanaki namu da suke gaggawar tafiya, muna fata ya zama cikin alheri suke tafiya. Allah ya ba mu tawfiki duk abin da zamu ya zama daidai yake bisa turba, yadda Allah yake so, yadda Allah ya yadda da shi, yadda kuma ya aiko manzansa sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu, da yadda manzan sallallahu alaihi wasallama din ya karantar din. A hakika abu ne da ya kamata mu dauki wa'azi da izina a cikin sa, yadda kwanakin mu suke saurin wucewa. A hadu dan wani lokaci zaka ce kamar wata uku ne kawai muka yi sallama da junan mu, ka gashi har wata 12 ko wata 11 sun sake wucewa. Wannan wata da muka yi sallama da shi a wancan kwanaki gashi ya sake dawowa, wato watan Ramadan. Ya kamata ƴan uwa musulmi kowa daga cikinmu ya dau izina da wannan, ya wa'azantar da kansa cewa wannan rayuwar ba fa rayuwa ce da muka zo domin mu zauna har abada ba. Allah subhanahu wataala kamar yadda Bahaushe ke cewa ya ara mana wannan ƴan kwanaki ne dan mu rayu a cikinsu, kuma ya sa mana ka'ida mu bauta masa, mu yi abin da yake so. Idan mun yi abin da yake so, mu muka aje abin da muke so, shi kuma sai ya yadda da mu. Amma idan ya ce mu yi abin da yake so, mu kuma muka ƙi abin da yake so, muke abin da mu muke so, to sai ya fushi da mu, kuma ba za mu samu sakamako mai kyau ba. Ashe ya kamata a ce a kowane lokaci mu zama muna cikin yaqaba, cikin fadaka, da sanin cewa wani lokaci zai zo wannan rayuwar tamu za ta kare, za mu koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, kuma mu samu sakamakonmu. Wannan karatu kamar yadda muka saba shi wannan shekara ta shida kenan ko? Ina jin muna karanta tafsirin Malam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kuma a darasin ƙarshe na watan Ramadan da ya gabata bare kenan muka ƙarƙare da karatun suratul Baqara. A yau insha Allah za mu tashi suratul Ali Imran daga farkonta. Kuma kamar yadda muka ji malami karatu ya karanta, Allah ya ƙara masa albarka, waɗannan ayoyi da za mu ji insha Allah abinda malam Abdurrahman As-Sa'di ya ambata. Cikin haka kuma, wato ko kafin haka, insha Allah za mu ji kuma wasu abubuwan da suke da alaka da wannan sura din da za mu fa'idanta. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da alheri ga dukkan waɗanda suke ba da gudunmuwa wajen gudanuwar wannan karatu da kuma yaɗa shi, musamman yan kwamitin da muke da su da suke ta waɗannan ayyuka. Allah saka musu da alheri, da waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara musu halartar, ku da kuke nan zaune kenan, Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa kowa ya kuma biya masa buƙatunsa na alheri. Allah ya ba mu tawfiki, ya sa son juna a tsakaninmu, kuma ya sa mu dace da abin da Allah ya yarda da shi. Allah ya haɗa fuskokin nan namu baki ɗaya a aljanna. Waɗanda suka gina wannan masallaci da su da masu gidan da danginsu, Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alheri, kuma ya ƙara musu albarka a cikin rayuwarsu. Hakanan masu taimakawa addinin musulunci da'iman wa abadan a ko'ina suke, ba za mu manta ba, muna ambatan wato mai martaba sarkin dutse da irin abubuwan da yake aikatawa a kowanne fage, da kuma mai girma sabon gwamnan jihar Jigawa. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala duka ya saka musu da alheri, ya taimake su akan aikin alheri ya kuma sa wato hannunsu da kafafunsu duk inda suka sa cikin alheri da aikin alheri abinda zamu tashi kamar da ambata mana wannan sura ta Ali Imran Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa bismillahir rahmanir rahim alif lam mim الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام وأن الآية كما يدمك جيسو سنة افتتاحنا سورة آل عمران wannan sura an sa mata wannan suna saboda ambaton Ali Imran din a cikin ta tasmiyar sunayen surori lamari ne tauqifi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sura da muka ji a Qur'ani annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa mata wannan suna wani lokaci kuma zaka ji ta ta'addadu al-asma ko a kira ta da wani sunan a kira ta da wani sunan in karanta suratul baqara wadda ta fi shahara da wannan suna wasu malamai kuma sukan ce as-suratul lati dhukira fiha al-baqara saboda lura da cewa an sa mata suna al-baqara ne saboda an fadi al-baqara a ciki wannan ita ma Ali Imran an sa mata wannan suna saboda an fadi Ali Imran Ali Imran ana nufin gidan Imran Imran shine wanda yake aka fadi labarin matarsa da ta haifi Maryamu da ta haifi Annabi Isa alayhi salatu wassalam wannan shine asalin kisar kamar da zamu zo dai mu ji wannan malam Sa'adi bari mu karanta abin da ya ambata yana cewa nazala sadruha ila bid'in wa 80 ayatan fi mukhasamati an-nasara wa ibtali madhhabihim wa da'watihim ila ad-dukhuli fi ad-din al-haqq din al-islam farkon wannan sura shine sadruha farkon wannan sura ya sauka ne tun daga nan farkon ila bid'in wa 80 aya har zuwa aya ta 80 da wani abu ma'ana daga nan har aya ta 80 da wani abu duk sun sauka ne fi mukhasamatin nasara wajen tattaunawa da ja da kristoci haka abubuwan da zamu ji yau ko a wannan kwanakin namu darussanmu mafi yawa za su zama suna da alaka da aqidar kiristanci da kuma menene aka gina waɗannan lamura akai musamman wannan sura an saukar da ita yayin da wafdu Najran suka zo daga garin Najran garin Najran yana nan a kudancin Saudi Arabia a yanzu yana nan kuma da wannan sunan har yanzu gari ne da kiristoci ne a garin da hadda Yahudawa wanda kuma in ba ku manta ba la'allai kan da yawa daga cikin ku sun sani nan ne inda aka yi kissar ashabul ukhdud wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari yayin da ake azabtar da muminai kuma da ma Allah da ya faɗi labarin a cikin suratul buruj was sama'i dhatil buruj yayi magana akan yadda ake azabtar da muminai a wancan lokaci a tona rami a kunna wuta a rura ta kuma a jefa muminai a kashe su saboda sun yi imani da Allah a matsayin abin bauta shi kadai kuma sun yarda da manzancin manzannin da Allah ya turo a zuwa ga bayinsa wannan kiristoci da suke zaune a wannan wuri a shekara ta 9 ta hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ta 10 bisa kaulin malamai da ya saba akan haka sun zo da tawaga su 14 a wani kauli ko sama da haka da shugabanninsu suka tattauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin da suka zo da shi shine kokarin su kare aqidarsu ta kristanci na farko cewa suna da awar annabi Isa alaihi salatu wassalam wai Allah ne na biyu ko su ce masa dan Allah ne na uku ko su ce ɗaya ne daga cikin alloli uku sun zo da waɗannan maganganun kowanne kuma da hujjar da suke tunanin ko abin da ya sa suke tunanin cewa hujja ne da za su iya wato fito da wannan lamari har su tunkari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su mukasama da shi su tattauna da shi akai suna cewa annabi Isa shine Allah domin me wai domin suna ga a rayuwarsa ya kasance yakan je makabarta idan ya taba kabari ko yayi magana sai mai kabarin ya fito ya tashi da rai maran lafiya sai ya warke gurgu baya iya tafiya sai ya miƙe makahu da aka haife shi makahu sai a ga idansa ya bude kuma yana gani duka da abin da annabi Isa yake yi haka nan zai samu yumbu ya gina mutum mutumi haka na tsuntsu sai ya zama tsuntsun kuma ya tashi yana tafiya da izinin Allah subhanahu wataala su da ba hangen izinin Allah suke ba anan sai suke ganin yin annabi Isa ne alaihi salatu wasallam sai suka ce wannan hujja ce akan cewa ashe shi Allah ne kuma sannan suna cewa ya san gaibi yana bada labarin abinda mutane suka aje a gida da abinda za su ci da abinda suka ci jiya duk zai ba su labari duk wannan zamu zo mu ji yadda abubuwan suka gudana to wannan sai suka ce wannan da ba Allah bane shi da ba zai haka ba haka kuma suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce suna ganin annabi Isa dan Allah ne wal iyad billah subhanallah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su dan me sai suke cewa wane ne baban sa to saboda su a ganin su tunda an haife shi da uwa amma kuma babu uba to waye uban a kiyasin da suke yi ne da Allah ke halittar dan adam dole uwa tana haihuwar da ne saboda akwai uba da babu uba dan nan ba zai zo ba don haka sai suka ce ai ba a same shi ta hanyar uwa ba sai saboda cewa Allah ne baban sa subhanallah wa hashalilla abu na uku suka ce shi dayan alloli ne ma'ana daya ne daga cikin abubuwan bauta wato guda uku da Allah da Allah uba da kuma ruhul qudus kamar da suke cewa to wannan dalilin zuwa da suka yi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan da awata su ta ƙarya shine Allah subhanahu wa ta'ala sai saukar da wannan sura ko a ce daga farkon wannan sura har wajen aya ta 80 da wani abu a ciki me yasa malamai suka tsaya akan wannan magana aya ta 80 da wani abu saboda a wasu ayoyin da za su zo a cikin wannan sura din an yi maganar abin da ya shafi yakin Uhud kaga yakin Uhud ko ba shi da alaka da maganar abin nan wafdu nasara najiran shi yasa malamai da masu ka faɗi wannan wannan insha Allah Allah yasa muna da rai za mu zo dinnan ayoyi kowanne daidai da daidai kuma mu ji abin da malamai suka ambata da fatan kuma Allah subhanahu wataala ya bamu damar fahimta Allah kuma ya kara tabbatar da tauhidi a zukatanmu to abinda malam yake fadi anan malam Abdulrahman ibn Nasir As-Sa'idi yace wannan ayoyi sun sauka ne wajen tattaunawa da husuma da nasara kristoci kenan wa ibtali madhhabihim da kuma ruguza wannan madhhabar tasu dan an ce madhhaba nan karka dauka a cikin musulunci take kamar da wani kan tambaya wani lokaci a ce ya za a ce wani addini a ce masa madhhaba asalin abin da ake bidama da madhhaba kullu ma dhahaba ilayhi shakhs duk abin da wani ya tafi zuwa gare shi ana nufin ra'ayi ma'ana ra'ayin su ra'ayin nan a wanda yake karkatacce wanda ba daidai ba ra'ayi na kuma iya zama wanda yake daidai to ra'ayin kristoci dai da aqida su ba daidai bace wa da'watihim kuma sannan wannan aya nazalat fi ay da'watihim ma'ana ta sauka dangane da da'awar da kiran su kristoci ila dukhuli fi dinil haqi cewa su zo su shiga addinin gaskiya dinin islami shine addinin musulunci addinin musulunci shine addinin Allah shine addinin kadai da Allah ya yadda da shi a matsayin addinin da in an mutu an zo gare shi nan tashin alkiyama zai karba ya yadda da shi ya yadda da aikin wanda ya zo da wannan addinin kuma a bashi sakamako ya shiga aljanna duk wanda ya mutu akan wani addinin daban wanda ba addinin musulunci ba to Allah ba zai karbi wannan addinin daga gare shi ba ya gaya mana wannan a wurare da yawa subhanahu wataala inna dina indallahi alislam addini dai a wurin Allah shine musulunci kuma a wata ayar yake cewa wa man yabtaghi ghayra alislami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min alkhasirin duk wanda ya nemi wani addini daban ya zama ita ce hanyar da zai bi a gudanar da rayuwarsa, to Allah subhanahu wa ta'ala ba zai karɓa ba, kuma ran tashin alƙiyama yana cikin tababbu hasararru. Allah kiyaye mu. To menene addinin musulunci? Addinin musulunci shine addinin da Allah ya yadda da shi, da aka gina shi akan abubuwa biyu. Malamai suna kasa addinin musulunci zuwa kashi biyu, akwai al-islamul am, akwai kuma al-islam al-khas. Addinin musulunci gamamme wanda ya kunshi addinin annabawa da manzanni dukkaninsu tun daga annabi Adam har zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babu wani annabi da Allah ya aiko da ya yi wani addini wanda ba musulunci ba. Dukkan annabawa sunan addininsu musulunci. Amma ɓangare na biyu shine al-islamul khas, shine addinin musulunci na musamman, shine wanda manzon Allah Muhammadu dan Abdullahi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi, kuma wanda ke cikin Al-Qur'ani. Wannan shine al-islamul khas. Amma sauran ma ana kiransu al-islam, domin me? Asalin musulunci an gina shi ne akan abubuwa biyu manya. Shine ibadatullahi wahdahu la sharika lahu wa tasdiqur rusuli. Wannan shine abu na biyu. Bautar Allah shi kadai ba tare da an hada shi da kowa a wajen bautar nan ba, na daya kenan. Na biyu kuma tasdiqur rusuli, gaskata manzanni, ya zama cewa abinda manzo ya zo da shi, kowanne manzo ne a kowanne zamani, daga Allah ya zo ya ce Allah ne ya aiko shi, to wajibi a karbi wannan sako daga gare shi kuma a gaskata shi. Duk wanda ya bauta wa Allah da wani addini daban, ko kuma ya shirka da Allah a cikin bautar da ya yi, ko da ya gaskata manzo ta wani bangare, to bai zama ya yi musulunci ba. Haka wanda ya gaskata wani manzo, in kuma ya bauta wa wani wanda ba Allah ba, shi ma bai yi musulunci ba, sai ya haɗa waɗannan abubuwa biyu, bautar Allah shi kaɗai tare da bin manzanni. Malamai suna cewa in ka lura da ayoyin Al-Qur'ani wurare da yawa gaba ɗayan su suna magana wannan, shi yasa wannan surar da muke ciki aka buɗe ta da wannan zancen. Ku lura ku gani. Bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alif lam mim, sai ce me? Allahu, sai ce me? La ilaha illahu. Wannan yana magana me? Ibadatullahi wahdahu la sharika lahu, cewa Allah shine abin bautan da babu wanda ya cancanta a bauta masa banda shi, shi kadai ya cancanta a bauta masa, tilas ne kuma a bauta masa. To in an bauta masa nan kuma sai shigo da zancen manzanni, sai ce nazzala alaikal kitaba. Kun ga wannan ishara ne zuwa ga me? Imani da manzanni, da wajibi a gaskata manzanni, kamar yadda yake cewa a cikin suratul baqara da muka gabata, da muka karanta a baya, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل الأرض الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. kun ga sai fadi wannan magana, tana da magana akan me? Ya magana akan uluhiyya, da haƙƙin abautawa Allah shi kadai. Sannan sai ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Malamai suka ce wannan ya nuna mana ashe bayan an yi magana akan la ilaha illallah, da tabbatar da bauta ga Allah shi kadai, kar a hada shi da kowa, to sai kuma maganar gaskata manzanni. Shi yasa sai ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u man wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. A wurare da yawa kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana irin wannan, ya tabbatar da haƙƙin uluhiyya ga kansa, ya kuma tabbatar da maganar wajibi ne a yadda da manzanni. Don haka duk mutumin da bai yadda da wani manzo ba daga cikin manzannin Allah subhanahu wa ta'ala, to kamar ya ƙaryata dukkan sauran manzanni. Za mu zo mu ƙarasa magana akan wannan. Mun dai fahimci wannan. Wannan ma'anar kuma ita ce ma'anar la ilaha illallah, ko kuma shahadatu an la ilaha illallah wa shahadatu anna muhammadan rasulullah. Da yake cewa Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, anan kamar yana gaya mana maganar la ilaha illallah. Nazzala alayka al-kitaba bil haqq, shi kuma yana maganar mene? Yana maganar shahadatu anna muhammadan rasulullah, kamar da zamu zuci. To ita ce malami yake fadi anan, yace kama nazala sadrul baqarati fi muhajjati al-yahudi, kamar yadda in mun lura da farkon suratul baqara kuma ana tattaunawa ne da Yahudawa, ko Yahudawa su ake ja da su, ku tuna ni'imar da Allah ya muku, Allah ya muku kaza, ya muku kaza, ya fito da ku daga hannun Fir'auna, yana so ya halaka ku, ya tsirar da ku, Allah subhanahu wa ta'ala ya fito da ku, ya ce ku je ku shiga Misra, akai wannan akai wannan, duk ya lissafa musu ni'imomi da ya ce lokacin da kuka shiga cehi, aka ce ga abin da za ku, kuka ce yunwa, aka sako muku abinci daga sama, kuka ce ba wannan kuke so ba, kuka ce ba ruwa, aka ce Annabi Musa ya bugi dutse, ruwa zai fito ya kukugo kofar ruwa ko idan ruwa guda 12 kowace kabila ta sha, duk wannan ni'imomi Allah maɗauki ya gaya musu. Sannan ya ce dan me kuma za su zo suna bautawa dan maraƙi, suna bautawa wani abu da ba Allah ba, suna ƙaryata Annabi Musa akan abin da ya gaya musu. Kunga ashe asalin zancen nan a gidanmu akan musulunci na asali shine mai bautar Allah shi kadai da kuma gaskata manzanni. To kamar yadda akai a Baqara, to haka shi ma yau za mu shiga nan a suratu Ali Imran, tabbatar da bautar Allah shi kadai da kuma gaskata manzannin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya bismillahir rahmanir rahim alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya kawo dai ayoyin shine malam ibnu sa'di ko ibnu nasir as-sa'di, malam abdurrahman ibnu nasir as-sa'di yake cewa iftataha tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ya bude wannan sura bil ikhbari bi uluhiyatihi, yana bada labarin cancantarsa ga abauta masa shi kadai, shine uluhiyya, haƙƙin Allah na abauta masa shi kadar, kar ai tarayya da kowa da shi, wannan abu shine a cikin Allahu la ilaha illa hu. Yace ya bude wannan sura da wannan, wani zai ce to ai ba da wannan aka fara bude sura ba, an fara da al-huruful muqatta'a wanda aka saba alif lam mim, haka aka bude suratul baqara ma da shi, ko to wannan dama malamai ba sa zancen su kasancewar malamai sun yi ijma'i kusan, ko in ce jumhurin malamai suna kan cewa mafita dangane da waɗannan kalmomi ko haruffa da ake ambatawa a farkon surori shine mutum ya ce Allah shine mafi sani wajen ma'anar me ake nufi da su, babu wanda ya san me ake nufi da wannan alif lam mim, haka nan alif lam ra, ha mim, ain sin, duk waɗannan haruffa ne da Allah subhanahu wa ta'ala shi ya san me yake nufi da su, da ya bude wato surorinsa da su. Duk abin da wani malami zai faɗi kwatance ne da kintace, domin ba a ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuru-kuru cewa ga abin da ake nufi da waɗannan haruffa ba. Amma wasu malamai sukan faɗi wani abu daban, wani ya ce alif lam mim ma'anarsa wai shine ana Allahu a'lamu, wani kuma ya faɗi wani abu dai daban, wannan dai bai tabbata daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, amma malamai sun faɗi wajen ƙoƙarinsu na bari wannan. Amma abin da ya fi shine a faɗi cewa Allah shine mafi sani da wannan ayu ko wannan harufa, wa annahu al-ilahu alladhi la ilaha illa hu, kuma cewa shi Allah shine abin bautan nan wanda, don ma'anar al-ilahu shine abin bauta wanda ake bautawa, Allah kuma shine alam, sunan abin bautan da ya cancanta a bauta masa shi kadai kenan shine Allahu. Yawa, to wa annahu al-ilahu alladhi la ilaha illa hu shine abin bautar da ya cancanta a bauta masa shi kadai, alladhi la yanbaghi at-ta'alluhu wat-ta'abbudu illa liwajhihi, shine kadai wanda bai cancanta ba, ba wai kawai cancanta ta nuna sassauci wanda za a ce ƙasa yake da bai halatta ba, karka fasara da la yan bagi anan, ko abin nan ka fasara shi da cewa abin da ake nufi ai bai dace ba, bai dace ba aqlan wa shar'an, shar'an shi yasa ya zama haramun ai shirka, aqlan shi yasa za a ce masa la yan bagi saboda rashin dacewarsa, mun fahimci wannan? To ita yake magana anan, a hankalce ma haka a shar'ance bai dace ba ayi at-ta'alluhu, a riƙe abin bauta, domin at-ta'alluhu shine at-ta'abbudu din, ma'anar su dai da at-ta'alluhu da kuma at-ta'abbudu duk ya jira mana su ana, to duk wannan la yanbaghi ay la yajuzu illa liwajhihi, sai domin zatin Allah subhanahu wa ta'ala, domin fuskar Allah subhanahu wa ta'ala, ma'ana domin Allah, ba a yin a riƙi abin bauta sai Allah, kada a yi ta'alluhi sai gare shi kuma domin sa, fa kullu ma'budin siwahu, duk abin da ake bautawa wanda ba Allah ba, fa huwa batilun, to barna ce, ƙarya ce, bata cancanta a bauta mata ba. Muna da saƙani da abin da ke hannunku? Na e za mu zo kan wannan insha Allah. To akwai abin da zai sa zan dawo zan mana wannan fasarar ajere din. Mu gama wannan kaman muqaddima sai iftitahiyya sai kuma mu zo. Sai ki sai duk abin da ake bautawa wanda ba Allah ba fa huwa batilun. Wallahu Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-ilahul haqq. Shi kadai shine abin bauta da gaskiya. Kuma bisa cancanta duk wannan hakudin tana ciki da gaskiya da kuma bisa cancanta duk abin da ba shi ba da ake bauta masa mallakar Allah ne ko kamar da malam Tabari ke fadi cewa kullu ma yu'badu siwahu fa huwa milkuhu duk abin da ake bauta wanda ba Allah ba to mallakar Allah ne Allah ne ya halicce shi wa kullu ma yu'azzamu min dunihi fa makhluquhu duk abin da ake girmamawa wanda ba Allah ba to abin halittar Allah ne ma'ana Allah ne ya halicce shi don haka yanzu ka duba ka gani duk wani abu ko duk wani mai rai da ake bautawa ko duk wani wanda da yake da rai yanzu ba shi da rai da ake bauta masa idan ana bauta masa to a tuna wa masu bauta masa cewa wancan abin fa mallakar Allah ne Allah ne mallake shi sannan duk wani wanda ake girmama masa ake girmama shi bisa cancanta ko bisa rashin cancanta to Allah ne ya halicce shi idan mutum ya gane wannan da hankalinsa ya cancanta ya je bauta wani wanda ba Allah ba ya kamata ya sani cewa wannan da nake so in girmama shi sawa'un malami ne sawa'un annabi ne sawa'un waliyi ne sawa'un mala'ika ne ko manzo ko kowanne irin abu da Allah halitta wanda Allah ya bashi wata daraja duk bautar da za a yi masa to a tuna cewa shi fa mamluki ne me ma'anar mamluki bawa ne shi kansa ba mai yanci bane kuma sannan makhluqi ne Allah ne halicce shi an yi lokacin da ba shi sai aka same shi haka ne ko ba haka ba duk wanda ka zauna kai aiki ka ba wa kanka assignment ka tuno duk abin da ake bauta masa wanda ba Allah ba sawa'un wanda ka sani da wanda baka sani ba akwai lokacin da babu shi sannan daga baya aka same shi to duk wanda ke da wannan sifar bai cancanta a bauta masa ba in ku aka bauta masa to an bauta wa shirme kuma an yi shirka za a koma ga Allah babu addini addinin nan da ya aiko annabawa da shi baki daya cewa ibadatullahi wahdahu wa tasdiqur rusuli duk mutumin da ya mutu akan wannan zai koma ga Allah ba shi da daya daga cikin waɗannan abubuwa kuma bai hada su ba mun fahimci wannan sai sai huwal ilahul haqq المتصف بصفات الألوهية شين يصفنتو ده صفر ألوهية التي مرجئها ودى إتا ألوهية نن وشي مرجئها مكومة تتنى تتلني تنى كوموا إلى الحياة والقيومية دو ألوهية تنى ده ألاك أني ده الحياة والقيومية ميكي نفي أول نوري إلهي ليه معنى إلهي أبن بوجه to abun bauta zai cancanta a bauta masa ne ai idan yana da rai ko bayan yana da rai ya zama kuma shi da kansa ne yake rike rayuwarsa kuma ya rike duk wani mai rai in ba haka ba to bai cancanta a bauta masa ba idan ya zama yana da rai amma wani ne yake rike da rayuwarsa to bai cancanta a bauta masa ba yanzu ka dauko duk abin da ake bautawa da ba Allah ba ka dauko da mala'iku da ko annabawa ne wannan duk mun san ba su yi umarni a bauta musu ba to da wanda suka zo a cikin dan adam ko aljan wanda zai umarni a bauta masa aljanin da zai sai a bauta masa a yanka masa jini a zubar masa da jini da makamancin waɗannan abubuwa ko dan adam din da saboda girmama shi ko wani waliyi ne ko shehi ne ko menene dauko shi ka duba ka gani yana da rai zaka ce eh a rayuwarsa da yana da rai amma a yanzu ba shi da rai haka ne to sannan yana da qayyumiyya me ma'anar qayyumiyya ya zama shi ko a lokacin da yake da ran shi ke gudanar da rayuwarsa yake rike da ita ruwansa shi ya saukar da shi daga sama ba na Allah ya amfani da shi ba abincinsa shi ya tsirar da shi daga ƙasa bayin da yake da suke bauta masa shi ya halicce su kuma mun shana abu kuma shi din ne yake ba su abinci su rayu da ni'imarsa har ma ya iya musu gori ba ni ne muku kaza ba alam kaza alam kaza alam kaza akwai mai irin wani abu a cikin wanda ake bautawa to tanan sai ka gane cewa bai cancanta ashe a bauta masa ba don haka duk wanda za a bautawa lalle ne ya zama cewa huwa hayyun fi zatihi qayyumun bi ma'ana qa'imun bi nafsihi thumma qa'imun bi hayati ghayrihi lalle ne ya zama cewa shike tsaye da rayuwarsa shike gudanar da ita ba mai iko a kansa kuma duk wani wanda ba shi ba shi ya samar da shi bayan da babu shi kuma shike gudanar da rayuwarsa ya bashi abin da zai ci ya bashi abin da zai sha ya bashi abin da zai tafata ya bashi iskar da zai shaka ya bashi bangarorin jiki kafa ya tafiya hannu ya damka ido ya gani hanci ya shaki iska da sauran waɗannan abubuwa idan ba shi da ikon wannan to bai cancanta abota masa ba ya ƴan uwa musulmi ya za a zo a riƙi wani abu abota masa ya za a riƙi mala'ika ya za a riƙi rana ya za a riƙi wata ya za a riƙi mutum wanda an san kashinsa da fitsarinsa da zuwansa cikin mutane da maganarsa da kakinsa da tofinsa da ƙazantarsa duk an sani sannan kuma a zo a ce za a riƙe shi abota masa har ma a samu wanda zai ce shi wannan ɗin wai shi ya halicce shi saboda tsabar kafirci Allah tsare mu Allah kuma ya kiyashe mu tauhidi ba abun wasa bane fahimtarsa kuma wallahi shine fahimtar musulunci duk wanda bai fahimci tauhidi ba to ya hasara duniyarsa da lahira Allah tsare mu to shine sai ci gaba yake cewa fal hayyu man lahul hayatul azimatul kamilatu shi mai rai al hayyu shine wanda yake da hayatu wato rayuwa al azima mai girma al kamila kammalalliya wannan duk in ba kuma ta ba mun yi shi da fadi bara karatun ayatul kursi da muka karanta haka ba sai mun tsawaita da ba a ciki ba wannan rayuwar kuma al mustalzimatu li jami'i sifat wanda talazimci siffantuwa da dukkan siffofi allati la tatimmu wa la takmulu al hayatu illa biha siffofin da ba za su cika ba ma'ana kai rayuwa ba za ta cika ba ba za ta kammala ba sai da su rayuwar dan adam kammalalliya ce ko nakasasshiya ce nakasasshiya ce domin rayuwar dan adam rayuwa ce da sabaqaha adamu wa yalhaquha zawalu ko da babu ita akwai lokacin da babu dan adam sai Allah ya halice shi to kuma sannan sai yalhaqu hadhihi alhayata mene zawalu za a samu gushewa da zai zo ya samu wannan rayuwa din za a samu mutum wata rana a ce ya mutu wa baina hadhihi baina hatain alfatratain tsakanin wannan fatara biyu ta samuwa da rasuwa kuma akwai ahwal yatatakhallaluha sihhatun wa da'fun wa marabu wa quwwatu ko a wannan tsakanin daga yin rayuwa zuwa lokacin da za a mutu to kuma akwai abubuwa a tsakani shine a samu lafiya da rashin lafiya ƙarfi da kuma rauni to duk rayuwar da take da wannan to ba rayuwa ce kammalalliya ba wacce rayuwa ce kammalalliya ita ce rayuwar da take a cike take kammalalliya babu gushewa gare ta kuma sannan ba a samu lokacin da babu ita ba sannan kuma da lafiyarta cikakkiya da ƙarfinta cikakkiya wanda babu irinsa ba a iya kwatantawa da na kowa sannan kuma babu rashin lafiya babu rauni tare da ita wata rayuwa ce wannan rayuwar Allah shi kadai to mai wannan sifar shi kadai ya cancanta abauta masa yace wallahu huwa al-ilahu al-haq المتصف بصفات الألوهية التي مرأى من يونه يسي فالحي من له الحياة العظيمة الكاملة المستلزمة لجميع الصفات التي لا تتم ولا تقبل الحياة إلا بها سيكاو مثالي نا إلوانا صفو فيه كالسمع والبصر والقدرة والقوة والعظمة والبقاء والدوام والعز الذي لا يرام يسي كمر وأنا صفو فيه جي da gani ji irin na Allah jin da yana jin komai da komai duk ɓuyan abu Allah na jinsa kuma yana jin komai tun kafin a samu komai ɗin ba da ba sai da aka samu komai ɗin sannan ya zama mai ji ba dama mai jin ne sannan ya halicci abin da ya halitta to duk abin da komai din zai yi to Allah yana ji sannan kuma Allah subhanahu wataala yana ganin komai ba inda za a shiga a boye masa duk gidanka duk kofofinka ko dari nawa ne ka shiga cikin su duk abin da ka aikata Allah na ji Allah yana gani domin shi ba irin mu bane mu wani abu zai sha makance mu shi ko ba abin da ke sha makance shi wal qudra haka nan iko iko na Allah ne da karfi shine shi wal quwwatu wal azamatu da kuma girma girman nan kowane iri hissiyan wa ma'anawiyyan girma na alkadari da kuma girma na zati zatin Allah yafi komai girma hakikanin Allah kenan yafi komai girma babu abin da ya kusa da Allah subhanahu wataala zatan wa sifatan sannan kuma yace wal baqa da wanzuwa komai zai tafi ya bar shi wal dawamu da dawama wal izz da buwaya izz abin da ake nufi shine buwaya da ba a iya wato tunkararta ya buwaya ya fi karfin kowa shine qahharu dan san al qahharu shine wa shine mai tilasta abu ya zama yadda yake so mai wanda kai yarin jayi kowa ko abin ya ga dama ko bai ga dama ba ya fi karfin kowa ba yadda zaka yi dashi wannan shine al qahharu al aziz kuma wanda ya buwayi kowa an rasa yadda za a yi dashi ko akwai wanda zai wani abu da Allah babu ba wanda ya isa to shi kadai ya cancanta abauta masa to shine ka waɗannan mu ji wannan ayoyi a dunkule bayan sai bismillahir rahmanir rahim Allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum Allah shine abin bauta wanda babu abin da ya cancanta abauta masa sai shi shine al hayy shine kuma al qayyum yace nazzala alayka al kitaba ya saukar da littafi gare ka mun littafi ake nufi anan al qur'ani tunda yace alayka yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ko sallallahu alaihi wasallam littafi ɗaya aka saukar masa dan haka nan ba ismu jinsin bane ana magana qur'ani yawa nazzala alayka al kitaba bil haqqi Allah ya saukar da wannan littafi malamai suna cewa ana cewa nazzala saboda qur'ani ba rana ɗaya aka saukar da shi ba lokaci ɗaya ba a'a an saukar da shi ne munajjaman munajjaman nan ce munajjaman shine instrumentally yawa lokaci bayan lokaci yau a saukar da aya gobe a saukar da sura jibi a saukar da ayoyi gata a saukar da kuma surori fiye da daya to wannan shi ake nufi da wato munajjam shi yasa ya zama nazzala alaykal kitaba bil haqqi da gaskiya ba barna a ciki da haqqi da kuma cancanta musaddiqan lima bayna yadayhi wannan littafin yana mai gaskata abin da yazo gabaninsa zamu yi magana akan wannan yana mai gaskata abin da yazo gabaninsa ma'ana lima bayna yadayhi min alkitabi ya gaskata duk abin da ya riga shi na littafai duk littafin da ya riga alqur'ani to alqur'ani ya gaskata wannan littafin cewa Allah ya saukar da wani littafi a ga wani annabi a wani zamani da ya gabata sunan littafin kaza wani an faɗa mana alqur'ani wani kuma ba a faɗa mana ba to wanda aka faɗa mana kamar da zamu zo mu ji at-taura da injila da zabura to wannan wajibi mai imani wanda ma ba a faɗa mana ba wajibi mai imani cewa Allah ya saukar da wasu littafai ga wasu annabawa haka annabawan wasu an gaya mana wasu ba a gaya mana to amma dai an saukar kuma an aiko sannan yace mene musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injila ya saukar shine ya saukar da at-taura ya saukar da injila kun ga dangane da at-taura sai ce wa anzala saboda ita at-taura rana guda lokaci guda annabi Musa aka umarce shi ya hau turi Sina Allah ya saukar masa da ita cikin alwa cikin alluna allo haka aka saukar da shi aka biyo annabi Musa ba shi ya rubuta da hannunsa ba Allah ne ya rubuta da hannun Allah kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari cewa at-taura kataba Allahu bi yadihi Allah ne ya rubuta ta da hannunsa haka ya dauka biyo annabi Musa kaga ita jumlatan wahidatan aka saukar da ita amma alqur'ani lokaci lokaci a shekara 23 a Makka kuma a zuwa Madina aka saukar da ita aka saukar da shi alqur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai yake cewa min qablu ma'ana saukar da at-taura da injilan nan gabanin wannan gabanin me gabanin alqur'ani wa anzala al-furqan kuma saukar da al-furqan zamu zo mu ji maganganun malami akan menene al-furqan abinda ke bambancewa tsakanin ƙarya da gaskiya abinda zai sa ka gane wannan ƙarya ce ka guje ta wannan gaskiya ce ka makalkale mata to shine ake nufi da al-furqan malamai sun fassara cewa al-qur'ani shi kansa ake nufi zamu zo dai duk zamu ci sai Allah ya ce innal ladina kafaru bi ayati llah lalle waɗanda suka kafirce wa ayoyin Allah lahum azabun shadid suna da azaba wato mai tsanani shadidu shine mai tsanani wallahu azizun Allah kuma magwayi ne zuntiqamin kuma mai ramawa ne shine ma'anar zuntiqab ma'abucin ramuko in an masa ba haka kawai yake kyale mutum ba Allah shine mai rahama yafi kowa rahama rahamarsa ba a iya kwatanta da ta kowa amma kuma in an masa rahamar ce take sawa ya kyale ba dan ba shi da ikon ramawa ba mun fahimci abin yana da ikon ya rama shine ya azabtar da wanda ya saba masa shine ma'anar zuntiqa sai ce inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama to tunda ba za mu kai ga waɗannan ayoyin ba a cikin abin da muke karanta na nassin sa'adi mu kyale waɗannan mun ji mun kama waɗannan daga baya insha Allah in Allah kai mu gobe in aka sake nanata karatun sai kuma mu sake jin fassara ta dake dake din mu koma cikin abin da malam sa'adi yake ambata mana dan mu ƙara cin samun fa'ida saka fi lokaci ya kure yake cewa wal izzu alladhi la yuramu sai ce al-qayyum shine alladhi qama bi nafsihi shine wanda ya tsayu da kansa fastaghna an jami'i makhluqatihi kuma ya wadatu daga dukkan halittarsa akwai wani daya daga cikin halittar Allah wanda zai ce Allah na bukatarsa Allah ya halicci mutum kuma sannan mutum ya ce Allah din na bukatarsa Allah subhanahu wa ta'ala ya sauki ya jama'a duk mutumin fada waɗannan abubuwan da muke fada me yasa muke nan na gasu da wannan irin bayani saboda wani zai dauka ai an gama ma fahimtar su har in an ce ai magana akan su wani zai ce ai duk mun gane wannan amma sai gashi a zamanin da muke ciki ana samun mutanen da suna rusa wannan abin da ake fahimta din wannan fahimtar da kake dauka ba wanda ya kai Allah Allah shi kadai ya halitta duk wanda ba Allah ba bai cancanta abin ta masa ba sai gashi ana zagonye su ana zazzare su sala sala ana filla filla da su musulunci yana neman ya fadi abun wasu mutane to ashe kenan wajibi a dawo da mutane kan wannan hanya ita ce turba dukkan annabawa duk annabi da yazo to yazo da wannan magana cewa Allah fa daban yake da kowa kuma shi kadai za a bautawa duk wanda kuma ya bautawa wani wanda ba Allah ba ko annabi ya bautawa ba wai maganan an ce shirka mutum a ce dodo ba dodo daban shirka kuma tana nan sawa'un bautar dodo da bautar dan adam bautar kabarinsa bautar wani wali bautar wani shehi bautar annabi bautar mala'ika bautar rana bautar wata duk shirka ce Allah shi kadai shi ake bautawa duk wanda ya bautawa wani wanda ba Allah ba komai girman mutumin to Allah subhanahu wa ta'ala ba zai dabar da shi kuma zai azabtar da shi wannan wajibi kowane musulmi ya fahimci wannan in ba haka ba musulunci bai gama fahimtuwa a zuciyar mutum ba sannan sai yake cewa wa qama bi ghayrihi kuma shine wanda ya tsayu da rayuwar wani wanda ba shi ba ma'anan nan qama bi ghayrihi ba ana nufin yana jikin wani ba ana nufin wani din rayuwarsa ba ta tafiya sai da Allah ba zai yi mu rayuwa ba Allah zai yi akwai wani abu da kuke wa kanku amma zai ku da mutane waye waye wannan iska da muke shaka yanzu waye zai kawo maka bill din inda yaje sayo ta in yana maka abin nan invoice cewa gashi ya je shago kaza ko a wurin wani an sayo masa iska an sa masa a wani cavity yazo yana amfani da ita lokaci lokaci akwai babu haka Allah ya zubo mana ita duk abin da muke gani din nan da idan mu da abin da Allah ya kore mana wannan halitta duk Allah ne tunda ko ba wanda ya mana wannan to babu wanda ya cancanta mu dauki godiyar mu dauki bautar mu kai masa sai shi Allah shi kadai da ya waɗannan abubuwa haka duk wani wanda ba Allah ba da Allah yake tsayuwa fil ijadi wajen samar da shi kun gani wal i'dadi da tattalinsa wal imdadi da taimakonsa da samar da kai bayan babu da kuma tafi da rayuwar taka a kintsa kai da rayuwar za ta yi maka daɗi sannan kuma a riƙa taimakonka lokacin bukata duk ba mai yin wannan sai Allah shine ma'anan fil ijadi samarwa kenan wal i'dadi da tattali
wal imdadi kuma da taimako lokacin da ka buƙaci wani abu karfafe ka da wani abu a taimaka maka fa huwa allazi qama bi tadbiril khalaiqi wa tasrifihim Allah shine wanda ya tsayu da shine aikin sa ne ya dora ma kansa ya gudanar da shine tadbiril khalaiq tadbiri ana nufin administration rika gudanarwa da rayuwar nan tamu ka duba kaga irin fadin halittar da Allah yayi amma kowanne a cikin halittar nan da wanda ka taba gani da wanda baka taba gani ba duk Allah ne ke gudanar da rayuwar su wani abun yanzu idan kana kallon yadda aka ce ga wani abu halitta ce ma Allah yayi da za a yi za a nuno maka abin da ke kasan ruwa halittun da suke kasan ruwa da halittun da suke daji da irin tsutsotsi da suke jikin fulawoyi a nuna maka irin su ma a kusanto maka da su ka gansu sai dai ka buge da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko subhanallah baka da wani abu amma duk waɗannan Allah ke gudanar da rayuwar su motsin da uba zai yi ya yafuci wani abu ko ya tsotsi wani zaki a jikin mangoro a hannun yaro duk Allah ne ya nufe shi da shi domin kudan ya samu abin da zai rayu idan ba Allah bai bada wannan damar ba shikenan kudan nan sai ya mutu a shikenan in ba Allah babu wani abu da zai rayu mun fahimci abin nan amma kuma Allah daban su kuma halittun su ma daban halittun nan ba su ne Allah ba to sannan ke cewa fa huwa allazi qama bi tadbiri al khalaiqi wa tasrifihim da jujjuya su babu kai aka same ka aka haife ka baka rarrafe ka fara rarrafe kana ba zama kana kwance ko ka fara zama aka fara rarrafe aka fara miƙewa ana tatata aka fara kuma tafiya sosai sannan kuma aka zama mutum sosai ana tsalle ana gudu sannan kuma har ka zama saurayi ka riƙa ganin ba wanda ya kai ka hankali har ka zama babba kai aure ka haihu har ka zama tsoho ka zama dattijo har ka koma dogara da sanda wannan menene jujjuyawa na rayuwa wa yake wannan duka Allah ne ke sannan yace tadbirun lil ajsami walil qulubi wal arwahi jujjuyawa wannan da tafikar wannan da gudanar wannan da yake yi yana yi ga jikun wato jiki dukkan jiki Allah ne ke gudanar da shi walil qulubi haka dan zukata ce sai Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ya musarrifal qulubi sarrif qalbi ko ya mai gudanar da zukata ya Allah ka juye zuciyata ta zama ala ta'atika thabbit qalbi ala dinika wa ta'atika kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa haka nan kuma wal arwah da rayukan baki daya yau wannan ya rayu gobe kuma wannan ya mutu dazu an kai wannan kabari dazu kuma an haifi wani ko ba haka bane dubbai aka haifa a yau dubbai kuma an binne su a yau wa yake gudanar da wannan duka Allah ne to wannan shine abin da ake nufi da alhayyu kuma alqayyum wa min qiyamihi ta'ala bi ibadihi daga cikin tsayuwar da Allah yake da bayinsa ma'ana tafikar da rayuwar bayinsa da yake wa rahmatihi da kuma jin kansa da rahamarsa bihim gare su an nazzala ala rasulihi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam alkitaba daga cikin rahamar ita ce wannan to kun ga da ya shigo mana malamin wajen hada mana ayoyin mu fahimce su lokaci guda bayan ya gaya mana alif lam mim allah la ilaha illa huwa alhayyul qayyum sai nuna mana gudanar da rayuwar da yake mana ma'ana kamar bangaren qayyumiyar Allah ne ya turo mana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rahamarsa ce dan rayuwar mu ce kyau sai turo mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma littafin ya zama shine za a yi amfani da shi wajen gudanar da rayuwa don haka tausayi ne na Allah kada ya bar mu cikin bata mu ci bautawa junan mu mu bautawa abin da bai cancanta a bauta masa ba saboda ya tausaya mana bayan ya bamu abinci ya bamu abin sha ya bamu rayuwa ya bamu numfashin da muke numfasawa sai kuma ya turo mana manzo ya bashi littafi yace bayin nan akai musu wannan ga yadda za su rayu su yi kaza kuma su bar kaza in sun yi kaza din kuma sakamakon su shine kaza in sun yi kaza kuma sakamakon su shine kaza to yana daga cikin wannan qayyumiyyah Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saukar da littafi gare shi alladhi huwa ajallul kutubi wanda shine mafi girman littafai baki daya wa a'zamuha kuma shine mafi girma dai almustamilu ala alhaqqi wanda ya kunshi gaskiya fi ikhbarihi wa awamirihi wa nawahihi ya kunshi gaskiya a labaransa duk labarin da ke qur'ani gaskiya ne duk umarnin da ke qur'ani gaskiya ne duk hanin da ke qur'ani kuma gaskiya ne don haka a gaskata labari abi umarni tun da gaskiya ne ba ƙarya a ciki kuma in Allah ya ce kul kai kaza to kul kai domin abin da ya faɗa din nan shi ma gaskiya ne fa ma akhbara bihi sidqun don haka duk abin da qur'ani ya bada labarin sa gaskiya ne wa ma hakama bihi fa huwa al-adl duk abin da ya hukunci da shi shine adalci karka ce qur'ani bai dace da wannan zamanin namu ba a'a in ka faɗi wannan baka yarda da Allah da ya aiko shi domin ya fi ka sanin zamanin da za a zo akwai wani zamanin ma wannan idan mun san wannan zamanin da muke ciki ne shi yasa aƙila ɗan adam muke irin wannan botsarewar ya faɗi wannan la'alla za mu samu wani zamanin da zai zo a kwashe duk wannan kwamfutocin komai ba za mu iya rayuwa sai mu koma yadda Bature ke cewa stone age a kun san stone age da ake cewa lokacin da ba civilization ba komai ba wayewa ko ashana babu a lokacin nan bishiya ce za a samu su yaye agoga da jikinsa kuma kore kamar da Allah ya ce ba mu labari sai wuta ta tashi da haka dan adam din farko ya fara rura wuta yana tashi in Allah ya so sai iya mai da mu haka to kuma sai ka zo ka ce dokar da Allah ya sa mana bata dace da wannan zamanin ba da haka shi Allah lokacin da ya sa wato dokarsa ba zamani kawai kalla ba tare da cewa zamanin ana lura da shi wajen yin hukunci duk abin da aka shiga akwai ka'idoji daban in an shiga wani hali da ba za a iya aiki da wani abu ba to sai a shiga halin larura kuma malamai da suka san wannan su za su bada fatawa ba cewa za a aje shari'a saboda bata dace da wannan zamani Allah sai mun gane ku sannan ina ne yace fa ma akhbara bihi sidqu wa ma hakama bihi fa huwa al-adl wa anzalahu bil haqqi Allah ya saukar da wannan qur'ani da gaskiya li yaquma al-khalqu bi ibadati rabbihim domin su halitta su tsayu su miƙe su tsaya da bautar ubangijinsu wa ya ta'allamu kitabahu kuma domin su koyi karatun littafin Allah subhanahu wa ta'ala sai ce musaddiqan lima bayna yadayhi Allah ya saukar da wannan littafi ne don littafin ya zama mai gaskatawa ga abin da ya riga shi sai ce minal kutubis sabiqati ma'ana na daga littattafan da suka gabata me yake faɗa a nan Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da alƙur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan alƙur'ani yana gaskata abin da ya zo a cikin waɗancan littafai da suka gabata to a nan tambayar ita ce waɗannan littafan ake nufi ka ce dukkan littafan da Allah ya saukar wanda muka san sunansu da wanda ba mu san sunansu ba alƙur'ani ya zo ne don ya gaskata cewa ai da ma ana zuwa da annabawa ana aiko da annabawa ana ba su littafai domin me kun ga alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya zo da shi ne ya aiko manzansa sallallahu alaihi wasallam da shi zuwa ga suwa farko waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi cikin su suwaye larabawa ne larabawa mutanen jahiliya ne jahiliya ba su san annabta ba ba su san wasu littafai na baya ba shi yasa sau da yawa ake cewa ku tambayi ahlul kitabi domin su ahlul kitabi yahudawa kenan da nasara su sun san maganar Allah yana aiko da manzanni ya ba su littafai su zo wa mutane su ko yan jahiliya ba su sani ba ashe kenan a zo da littafi littafin ya rika bayanin cewa eh da gaske ne ba kai ne na farko ba akwai wasu annabawan da suka zo gabaninka an ba su littafi su ma sun zo wa mutanensu da shi domin waɗannan na yanzu su yarda da kai wannan ba abun mamaki ba kun gano nan zancen shine asalin hikimar asa alqur'ani ya zama shine musaddiqan lima bayna yadayhi saboda ya zo gun waɗanda ba su da karatu ashe sai a ce musu ku la'alla ba ku taba jin an saukar da littafi ba sai su ce eh to ai ku tambayi ahlul kitabi su sun san akwai littafi akwai at-taura da zaka kira bai hudi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce ya sunan littafin ku a ce at-taura sai mu ce gashi a littafin mu an ba mu labarin littafin ku kamata bai hudi sai ce me iko lalle ashe wannan littafin alqur'ani ya zo daga inda at-taura ta zo ko kun ga sai imani shi ma sai yadda ba wai cewa zai a gurin mu aka kwafa ba wannan rashin wayo ne kamar da wasu yahudawan suka yi sai su ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wurin mu ya kwafa namu ya dauka ya rubuta ko malaman mu yaje suka rubuta masa wannan alqur'ani to yaya malaman yahudawa da Allah indai ba rashin hankali ba wannan malamin bai yahude ne zai je a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai je wurin sa sai ya rubuta masa a ciki al'anci yahudawa a ciki atsine yahudawa a ciki a ce sun kafirta kuma ko a ce malamin kirista manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je gun sa ya ce rubuta min littafi ni ma in zo in ce wa mutane ni ma an saukar min shi kuma kiristan a ciki ya rubuta laqad kafara alladhina qalu ai kaga ba zai yi Allah ya kyauta a lokacin yayi ko don haka ashe kenan alqur'ani yazo ne daga Allah ba daga wani ba kuma yazo din ya gaskata littafin da suka zo gabanin sa cewa tabbace gaskiya ne zamu tsaya anan zamu saki komowa kan musaddiqan lima bayna yadayhi insha Allah a gobe daga nan zamu tashi sai mu ji kuma sauran abubuwan da suke da alaka da wannan da abin da zamu fa'idanta da su muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara fahimtar da mu littafin sa ya ƙara tabbatar da mu akan wannan sako na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka da alheri ga dukan masu taimako addinin musulunci ɗan uwa da suke neman addu'o'i muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa musu addu'o'in su Allah ya gafarta mu waɗanda suka rasu Allah kuma ya bada lafiya ga marasa lafiya ina tuna mana cewa bara mun kafa kwamiti na maganar marayu to dan Allah kar a manta har yanzu kofar sa a bude take wajen Allahu na abin da ya shafi gudanar da rayuwar su a wannan azumi da kuma abin da ya shafi sallah gurgudan dai abin da zamu iya a wannan wuri insha Allah da Allah a taimaka musu a taimaka kuma a kawo taimakon da ya dace wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu